This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A Jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet a kodi yaushe kuke so akan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci na ranar 22 ga watan Yuni shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku. Da farko ga kanin labaran duniya.
Ministan tsaron Amurka ya faɗa yau Litinin cewa Amurka ba ta sha'awar a koma zaman doya da manja ko fara wata sabuwar rigima da ƙasar Rasha. Mayakan Taliban dauke da muggan makamai sun kai hari kan majalisar dokokin Afghanistan a birnin Kabul. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce har yanzu ƙasar ba ta kawar da matsalar bambancin launin fata ba.
To har ila yau za ku ji cewa yayin da majalisar da wato dattawan Najeriya ke shirin zaben manyan jami'an majalisar, masana a fannin siyasa na cewa akwai buƙatar jam'iyyar APC ta dinke barkar da ke faruwa ta cikin gida idan har tana so ta yi wa 'yan Najeriya aiki.
Su zauna su tattauna a samu maslaha ga yadda za a gyara wannan baraka da ta faru, don babbar baraka ce ta faru a gare su.
Sannan za ku ji cewa ma'aikatan wasu ƙananan hukumomin jihar Yobe suna zargin cewa ba a biya su kuɗaɗen albashinsu ba. Kana za ku ji abin da masu fashin baki ke cewa dangane da shirin zaman lafiya da aka cimma a ƙasar Mali, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ministan tsaron Amurka Ashton Carter ya faɗa yau Litinin cewa Amurka bata sha'awar a koma zaman doya da manja ko fara wata sabuwar rigima da ƙasar Rasha. Kata ya ce takunkumin karar tattalin arziki da aka azawa ƙasar Rashin suna tasiri wajen taka rashin birki a kan takalar da take yi a Ukraine. Babban jami'in tsaron na Amurka ya yi wannan furcin ne a wani taro a Berlin, inda kuma yake ganawa da ministan tsaron ƙasar Ursula von der Leyen. Ana sarin dukkan su biyu za su yi tattaki wani lokaci yau zuwa garin Munster domin su gana da takwarorinsu na ƙasashen Norway da kuma Netherlands. Sakatare Kata ya ce kodashike ƙasashen yammacin duniya ba suna neman zaman wato abokan gaban ƙasar Rasha ba, duk da haka za su kare kansu idan hakan ya zama dole. Sakataren tsaron ya ce batun rikicin na Ukraine na ɗaya ne daga cikin jerin matsaloli da suke fuskanta da Rasha. Gobe Talata ake sa ran sakatare Kata zai yi balaguro zuwa Estonia domin ganawa da ministocin tsaron ƙasashen Estonia da Latvia da Lithuania, ƙasashe da suka taɓa zama ƙarƙashin tarayyar Soviet. Ana waɗannan shawarwarin ne gabanin taron ƙasashe da suke cikin ƙungiyar tsaro ta NATO a ranakun Laraba da Alhamis a birnin Brussels na wannan mako, domin shawarwari kan yadda za su tunkari Rasha bayan da ta kama zirin Crimea da kuma goyon bayan soji da take baiwa 'yan aware da suke gabashin ƙasar ta Ukraine. A halin da ake ci kuma, ministocin harkokin wajen ƙasashe da suke tarayyar Turai sun amince yau Litinin su ƙara wa'adin takunkumi da suka aza a Rasha na wasu tsawon watanni 6, martani kan rawar da ƙasar take takawa a makwabciyarta Ukraine.
Mayakan Taliban ɗauke da muggan makamai sun kai hari kan majalisar dokokin Afghanistan a birnin Kabul. Harin ya haɗa da ƙunar baƙin wake, fashe-fashe da kuma harbi da bindigogi a wajen ginin majalisar, yayin da wakilai suke ciki suna aiki. An fara harin ne da wata gagarumar fashewa a babbar ƙofar shiga harabar majalisar. Wasu fashe-fashe da suka biyo baya sun sa an ga hayaƙi yana tashi daga ginin, lamarin da ya sa hayaƙin ya turnike har cikin ginin, yayin da 'yan majalisar suka tsere cikin tsoro. Wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ya ce mayakan Taliban su 7 waɗanda suka yi ɗamara da nakiyoyi suna daga cikin waɗanda suka kai harin, kuma dukkaninsu jami'an tsaro sun kashe su, wanda ya kawo ƙarshen ƙawanyar da aka yi wa majalisar ta kusan sa'o'i 2. Ma'aikatar ta ce babu wakilin majalisa ɗaya da ya jikkata sakamakon harin, amma jami'an ƙasar sun ce aƙalla mutane 30 sun jikkata, cikinsu har da mata 5 da yara 3, sannan wasu raunuka da aka samu wato suna da tsanani. Ofishin jakadancin Amurka da ke Kabul ya fitar da sanarwa inda ya yi Allah wadai da harin, yana cewa akai hari kan majalisa ya nuna wato fi a fili rashin mutunta tsarin demokradiyya da doka da oda.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka ba ta kawar da matsalar bambancin launin fata da take fuskanta ba, da yake hira cikin wani shirin wani mai barkwanci da ake kira Mark Maron da yake yadawa ta intanet. Mr. Obama ya ce bambancin launin fata ba mu magance shi ba. Shugaba Obama ya ambaci wata kalmar batunci da ake amfani da kan bagage yana cewa daina amfani da kalmar a bainar jama'a ba shine mizanin auna ko an daina nuna bambancin launin fata ba. Mr. Obama ya ce al'umma ba za su iya kawar da baki ɗaya abubuwa da suka auku shekaru 200 zuwa 300 baya ba. Shugaban na Amurka ya ce halaye game da wariya sun sauya ganin mahaifiyarsa farar fata ce mahaifinsa ko bakar fata. Duk da haka har yanzu tarihin bautar da bakar fata da wariya ba su kau baki ɗaya ba. Hakanan kuma shugaban na Amurka ya bayyana takaicin ganin har yanzu majalisun dokokin Amurka ba su yi wani abu kan batun mallakar makamai ba. Ya ce ya damu ainin ganin majalisa ta kasa yin komai kan batun mallakar makamai bayan harin da aka kai kan wata makaranta da ke Sandy Hook inda aka kashe yara 20. Mr. Obama ya ce yana da muhimmanci a mutunta masu farauta da ire-irensu idan ana batun mallakar bindigogi. Amma da ya juya kan wato matashin nan farar fata wadda ya kai hari kan wani coci da ke jihar South Carolina har ya kashe mutane 9. Mr. Obama ya ce akwai buƙatar a nuna tsinkaya na ɗaukar matakai da za su hana mutane da hankali ya goce da masu ra'ayin nuna wariyar launin fata da wasu samun makamai cikin sauƙi.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a karan farko tun bayan da wani farar fata ya kai hari kan majami'an nan mai dimbin tarihi a jihar South Carolina cikin makon jiya har ya kashe mutane 9. Jiya Lahadi masu ibada sun dunguma zuwa cocin domin ibada. Daga kasuwar murya Reverend Novel Goff shine ya karbi gurbin shugaban majami'an na wucin gadi ganin Clement Pickney wanda shine jagoran majami'ar yana daga cikin mutane 9 da aka kashe ranar Laraba da ta gabata. Reverend Goff ya yi kira ga ɗaruruwan mutanen da suka halarci cocin cewa su dogara da Allah yayin da suke ci gaba da jimamin waɗanda suka mutu. Masu ziyara ga cocin wato da suka ziyarci cocin daga sassan garin na Charleston da kuma wasu daga wurare kamar jihar California su ne suka cika majami'ar. Lokacin ibadar wasu in agaji sun raba ruwa wato ga mutane da mafici saboda zafin cikin cocin ganin ana fama da bazara yanzu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gobe Talata ne ake sa ran 'yan majalisar dattawan Najeriya za su zaɓi manyan jami'an majalisar, lamarin da wasu ke ganin na cike da rudani kamar yadda aka gani a zaben shugabannin majalisar a baya. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adam Ilkaya da ƙarin bayani.
Takaddama ta sake dawowa kan zaben shugaban masu rinjaye da mai tsawatarwa musamman ma na majalisar dattawa. Biyo bayan zaben Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar wanda ya saba da muradun jam'iyyar gwamnati APC. Gobe Talata ne ma ake sa ran zaben sauran shugabannin, da har ila yau wasu ke ganin APC na son zaben wasu da take ganin sun fi dacewa da mukamin, inda wasu dattawan ke cewa ya dace a bar su su nada shugabannin su da kansu. Na tuntubi kakakin APC Lai Muhammad Tawayar Tarho kan batun, inda yace sai can a yau Litinin dan nan zai iya yi min bayani. Wai ma jam'iyyar ta rubuta wa shugaban banda ta buƙatar waɗanda take son a ba mukamin koko a'a. Bayanin bayan fage dai yana nuna jam'iyyar na son a zaɓi Sanata Ahmed Lawan a matsayin shugaban masu rinjaye, George Akume ya zama mataimaki. Sanata Danjuma Goje da ke kan gaba wajen zaɓar Bukola Saraki ya ce ba za su amince da sabakin wasu da lamarin zai juye tamkar naɗi ba.
Wata ran a ce ba zo ne, wata ran a ce zo ne, kuma ba samu da ake ciki ba gaskiya. Sashi gaskiya ne ai. Shi ya sa da mai girma Jenaral Muhammadu Buhari muka tsaya da shi a Lagos, ai bai ɗauko a Tiku ko Konkos ya ce zama taimakansa ba. Can ƙasan Yarbawa ka je ka ɗauko Oshibanjo. Kuma na biyu, ita jami'a tana ƙoƙari ta manna Ahmed Lawan da Akume shiga cikin ƙungiyar shugabannin sanatoci. To ba zai yi ba yi, mutum ka ta kare shi ka kare shi. Ta yaya Ahmed Lawan zai taimaka wa Bukola Saraki? Ko ta yaya Akume zai taimaka wa Bukola Saraki? Me ya sa mutum da Buhari ci zaɓe ba ce ɗauko a Tiku Konkos su zama mataimakansa ba? Ai demokradiyya ne. Tunda Allah ya sa Bukola Saraki ya ci zaɓe, sai a bari ko su sashi. Idan muka je arewa maso gabar, idan Ahmed Lawan ne farin jini muka ci shine ya sa rinjayen sauran sojoji, sai a bashi. Amma kawai a zuwa ɗora mutum daga sama ɗin nan, shi ne ke gani ba zai kawo ci gaba ko zaman lafiya wa jama'iya ko gwamnati ko majalisa ba. Sai ma arewa maso tsakiya, abinda aka yi mataimakin shugaban masu rinjaye in ga Akume ne ya dace, sai a zaɓe a bashi. Amma abin da nake nufi wato abin da ma ya koro mu a PDP ai shine wannan tisasa mutane a danne su a ce ga shugabanninku ko suna so ko ba ta so shi sa muka baro PDP to mun da PDP kuma na so amana irin wannan abun mu kuma za mu yadda ba ai muna fata shugaban kasa ya nasara shi sa dole zamu tsaya zamu jajirce mu ga cewa ba ai kuskuren da PDP ta yi ba
shugaban kungiyar nazari kan lamura majalisa awwal Musa Rafsanjani ya ce har dai za a gyara demokradiya ya zama wajibi APC ta shawo kan dukkan ƴan majalisar wajen daukar mataki
kamar ruke-ruke da shi shugaban kasa zai yi nemi majalisa ta yi dan tabbatar da kan cewa ta ba shi izinin ya ci gaba da kasafi da tafiyar gwamnati idan har waɗannan abubuwa ɗayin ba su faru ba to kaga an samu tangardi ga tafiyar demokradiya da kuma yanda shi shugaban kasa yake so ya tafi da al'amuransa shi yasa nake ganin cewa shi shugaban kasa da jam'iyyarsa su zauna su tattauna a samu maslaha ga yanda za a gyara wannan baraka da ta faru dan babbar baraka ce ta faru a gare su
cikin matakin neman sulhu dai shugaban majalisar dattawan Bukola Saraki ya ziyarci tsohon shugaba Obasanjo don shiga tsakani a bayanan da ke nuna ana zaman ƴan marina tsakaninsa da shugaban ƙasa Buhari Nasura da Malika ya madar Amurka daga Abuja Nigeria
Yanzu kuma sai batun albashin ma'aikatan wasu ƙananan hukumomin jihar Yobe da suka ce ba a biya su ba waɗanda kuma suka nemi dattawan jihar mazauna birnin Kano su shiga tsakani daga Kano ga wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim wato Muhammad Ibrahim Kwari
Rahotanni sun ce takaddama ta samo tushe ne daga zaben gwamnati na ranar 11 ga watan Afrilun bana inda wasu daga cikin ma'aikata a kananan hukumomin shida suka ce shugabannin mulki a kananan hukumomin sun ba da umarnin a rike musu albashi bisa zargin cewa ba su zabi jam'iyyar gwamnati ba
ina aiki a karamar hukumar Karsa local government ta jihar Yobe yanzu na huce wata biyu ina cikin wata na uku ne kenan ba a biya ni albashi ba zaben da ya faru na April 11 zaben gwamnati an je wajen zabe an sa mana ma'aikata masu sa ido su duba su gani wanda bai zabi gwamnati ba in an zo bayan an gama akawo sunansa za a rike masa albashin sa zabi gwamna Ibrahim Gaidam so za a rike albashin sa kuma dama sun yi threatening din mutun kafin sun muna barazana duk wanda ya dangwala ba ma gwamna Ibrahim Gaidam ba to ya dangwala kenan ma'ana ba za a bashi albashin sa ba yanzu haka mun kai mutun 180 a tsakar local government da ba a biya mu albashi ba mun ci gaba da zuwa gurin aiki kuma ba su nuna alamun biya mu ba
wata uku kenan gaskiya ban samu albashi na ba Nawo sanin na sani ni a matsayina na dan kasa ina da cikakken yanci da zan iya zabar partin da nake so musamman ma wanda nake ganin zai iya fi min maslaha a rayuwata
dangane da haka ne zauren da tawon na ƴan Yobe mazauna Kano ke kira ga gwamnatin jihar Yobe ta sanya baki akan wannan batu Alhaji Habu Dauda Gulani shine shugaban zauren
muna kira ga gwamnatin jihar Yobe cewa ta ƙara matsawa kananan hukumomi su biya waɗannan mutane albashin su wannan abin yana faruwa ne mai yiwa masu manya a sama ba su sama me yake faruwa a ƙasa ba saboda haka muna kira ga manya su sa ido ma abin da yake faruwa a ƙasa matukar mutun ba abin ka albashi ayi kusan an kore ka daga aiki ne
yunkurin da nayi domin magana da shugaban karamar hukumar Karasuwa Bukarwa Roma dake zaman guda cikin kananan hukumomin shida da ake wannan takaddama ya cira amma shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta Najeriya reshen jihar Yobe Komar Musa Hassan Albadawi ya ce
mun zama da shi head of service akan isu wanda yake tun kafin ma hakan ya faru shi da kansa ma ya nemi in akwai irin wannan din mu yi compile sunayen mu kai masa so yanzu muna following dai ka san al'amari irin wannan ya faru abubuwa din sai a hankali muna nan dai muna tabbi muna kokari a ga lalle ne an yi settling ka san problem din yana cikin al'amari na siyasa a yadda ni na fuskanta shine zuwa gabanin su ne na wajen suke da wayannan problem din so a tsakanin su suke wayannan abubuwa din sai fa muke so mu iron out mu ga menene ainihin musabbabin wannan al'amari
Komar Musa Hassan Albadawi kenan shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi a jihar Yobe Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Yanzu kuma bari mu leka kasar Mali inda masana ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su bisa shirin zaman lafiya da aka cimma tsakanin ƴan tawaye da hukumomin kasar a ƙarshen makon da ya gabata Na tambayi Malam Habu Adi mazaunin birnin Bamako dan jarida kuma mai fashin baki kan yi wadorewar wannan shiri
lalle kai an ta kulle da yajin ya kasar Mali kuma abun zaman lafiya ya zama na gagar badau to kasan abin da ke faruwa shine dauka alƙawari da kuma kin tsaka shi kamar ana ganin magabatan kasar da suka a shekarun da suka gabata suna dauka alƙura da dama amma sai dai ba su cika su inda ana cika alƙuran da ake dauka to wallahi tuntuni da zaman lahiya ya dawo a arewacin kasar Mali.
Eh to da yake ka dauko batun alƙuran da ba a cikawa kamar su menene ainihin bukatun su bangaren yan tawayen?
Wato bukatun su sun dai na farko sun nemi ba fallewa ba daga kasar dan kwarye-kwarye yancin cin gashin kai ne suka nema a basu domin su tafiyar da harkokinsu a yankunansu kuma a ƙara ɗaukar su da daraja a cikin kasar a cikin hukumomin kasar domin kowa ya sani abzinawa ko kuma in ce buzaye da ke arewacin kasar ba su da wani tasiri a hukumomin kasar ba ɗaukar su aiki yadda ya kamata ana ɗaukar su kamar mutanen daji waɗanda ba su san komai ba.
To idan ka duba nahiyar Afirka ba kasar Mali ba ce kadai ke fama da irin wannan yan tada kayar baya kamar kana ga wannan matsaya da aka cimma ta zaman lafiya darasi ne ga wasu ƙasashe da ke fuskantar irin makamancin wannan hali?
Wallahi malam babban darasi ne wannan abin da aka yi kuma ya kamata shugabannin Afirka su rika ɗaukar matakai na rigakafi. Irin wannan kowace ƙasa tana fama da waɗannan matsalolin amma inda rigakafi ya kamata a sakawa yankunan ƙasashenmu mara domin al'ummomin da ke yankin su samu su tafiyar da harkokin kansu dole sai a yi rigakafi kada a sake sai bala'i ya taso kanan a ce a yi kaza.
Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya.
To albarkacin watan Ramadana ga Malam Ismail Madibbo daga Yola da nasiha kan matsayin makwabci a Islama.
Addini musulunci yana cewa makwabcinka gidaje 40 ta gabas, 40 ta yamma, 40 ta kudu, 40 ta arewa. Waɗannan mutanen lazimi ne a kanka ka zama na kana lizintan su na farko abin da ya shafi ziyara, na uku ka san lafiyansu, na biyar ka san yadda suke domin abin da annabi yake ci za a sa makwabci ya gaji makwabci domin wanda za ka gada ko kuma wanda zai gaje ka. An tilasta a kanka kan cewa dole suturansa da shin da kwanciyansa da lafiyansa kai za ka lura da su. A sai ko ya zama wajibi a kanka inda makwabcinka ne to ka riga ta la'akari. Akwai wani lokacin sahabai a wani mutum ya dafa wani abinci mai daɗi shikenan sai makwabcinsa da ya zo zai zauna zai ci abinci sai tuna ya ce fa mai yiwuwa kanshi wannan abinci ya shiga gidan wane fa sai ya ɗauki wannan abincin ya bayar. Da ya bada wannan abincin shi kuma shi ma ya tuna ya ce fa mai yiwuwa wanda yake kusa da ni ya ji kanshi wannan abincin ga maka abincin nan sai da ya cycling wajen wannan mutum.
Malam Ismail Madibbo kenan kuka saurara daga Yola wato jihar Adamawa. To yanzu da agogon muna cewa karfe 11 ne da minti 18 hudu kenan da minti 18 agogon Najeriya wato 5 da minti 18 agogon Bamako na Mali. Sashin Hausa na muryar Amurka kuke saurare daga nan birnin Washington DC ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba. Allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryenmu na sashen Hausa murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harandani madugun shirin. A wannan satin za mu ci gaba da kawo muku wasu daga cikin shawarwari da Farfesa Hawwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard ta bada akan matakan da ya kamata a dauka don inganta ilimi a Najeriya.
Kai kokarin neman sani don kanka.
Farfesa, bari mu duba wannan matsalar watan ainihin su ingantattun malamai. A nan tsarin da suke da shi a nan ƙasar Amurka, malamin da ke koyarwa a primary ko ko malamin da ke koyarwa a secondary akan sa wata doka wanda duk in a ce kana koyarwa an dauke ka aiki kana koyarwa da matakin certificate na NCE kenan a Najeriya. To su anan in ka fara aiki da wannan ko kana da digirin farko kenan, to dole ne duk bayan shekara uku ka koma makaranta ka karo karatu. To wannan yana daga cikin abin da kike ganin ya ƙara me da ilimin Najeriya baya rashin sa wa'innan dokoki na ƙaro karatu a kowane shekara-shekara?
Babu shakka ya mai da ilimi baya na farko, amma siyasa ya ƙara dagula mana wannan zancen ilimi na da ya gabata daga shekarun 16 da ya wuce a nan ƙasa na mutum Najeriya. Ɗan siyasan da suka tura wa'annan yaran da suka musu siyasa a cikin makaranta ya ɓata mana karantarwa da kuma koya. So yana da kyau idan an ce akwai dokan da an ce in aka kafa kada a ce malami zai yi shekara ɗaya biyu ba samu retraining ba, ɗazuna ya maganan retraining. In kana da NCE ne minimum qualification, wato in NCE kake da shi, in ya kasa NCE ɗin kar a ɗauki mutum haka. Ayi encouraging. Wani lokaci mutane sukan so a kowanda suna da ma doctor ko professor, wasu so su je su karanta a university, suna so su karanta a primary. Idan akwai irinsu nan, kada gwamnati ta yi shakkar nemo su a kawo su, saboda wa'annan shekaru na ƙasan da ya gabata na primary shi ne ake kafa yaro a karatu. Idan aka bar shi hajja kai sakandare ya kai university, wato mun ɓata shekaru na baya ne yawa. So akwai irinsu da suke da doctor ko professor. Da wani lokaci zuciyarsu ba a university yake ba, zuciyarsu na primary ne. So idan muna da wani dokan da ko kuma mun ba da equivalent salary kuɗin biyan da ake musu na albashi da ya danganci matsayinsu, amma kuma a kai su inda za su koyar don yaran su amfana, inda kuma su suke so su koyar don yaran su amfana, kar a bar shi a baya. Wato mu samu wannan connection din da za a kawo a haɗa wannan inda su malamai da suke so su koyar, inda suke so su koyar, akwai kuɗin salarin da za a ba su, albashi da za a ba su, ya yi kamar idan ma kana university ne za a ba su albashi exactly the same, ko kana professor ne, in kana da marmashin ka zai koyar da shi a primary, a ba ka wannan opportunity din mutum zai koyar. So yes, a samu doka irin kada mutum ya ce zai koyar da yara ya zauna da certificate da zama ya samu retraining over and over kowane shekara ɗaya kowane shekara biyu, ya samu ya koma makaranta ya ƙara gane menene sabo a rayuwa, menene sabo a duniya da za su iya zo ka ƙara wa yara wanda kake koyarwa ilimi a kan shi ba. So ya kamata ya zama wato muhimmanci, kuma ya kamata a sa shi kamar dole a samu a yi haka, zai zama daidai.
Za mu iya cewa kenan kamar nan a ƙasar Amurka za ki ga cewar akwai masu digirin digirgir wanda ake ce ma PhD suna koyarwa a makarantun primary da makarantun secondary. To kamar yanzu Najeriya ita ma tana buƙatar a samu irin wa'innan masu digirin digirgir kenan. To
babu shakka ni abin da yake faɗin kenan, masu digirin digirgir din akwai su, ba su so su je jami'a su koya, suna so su da primary din. Amma idan suna primary din in aka ba su kuɗin da ake ba su kamar suna university da digirin nasu na digirgir din, zai iya kawo su gurin wannan yaran primary din. Idan ran suna son zuwa gurin a kuma biya su salari daidai da za a biya su idan mama a primary suke aiki. To salari yana da amfani, wato shi biyan albashi, wannan albashin da ake biya din idan aka ci gaba da biyan su yanda ya kamata, za ka samu mai digirin din ran shi kawai na sai koyar da yara ne in primary one, a kuma ya yi shi kuma da jin daɗi, yaran su ji daɗi a kuma kafa su. Don akwai wannan dokan da aka sake ko kuma wannan goyon bayan da za a samu a kira wa'innan mutane, kuma suna nan a duniya, suna nan a America, suna nan a Ingila, suna nan a duniya, duk duniya akwai na 'yan Najeriya da suke su ba Najeriya su yi aiki. Kuma dole ne gwamnati ta nemo su da kuma cultivating nasu su dawo Najeriya, suna su samu su ba su especially wannan gwamnati mai ci.
In na fahimce ki farfesa, kina nufin kenan su wa'innan ƙasashe da suka ci gaba, watan wannan yana da alaƙa da ci gabansu kenan da suke kai masu digirin digirgir suna koyarwa a primary school kenan?
Babu shakka. Kafin a Harvard College of Education, wato inda nake koyarwa, akwai program da gwamnatin America ta kafa. Ana kira PhD ne da digirgir din. Gwamnatin ya ta biya malamai in primary school and secondary school, malamai ne fa masu digiri, amma ku zo ku yi digirin digirgir din nan mu za mu biya, gwamnati ne biya. sai kuma mu tura komai da kowannan primary ku ci gaba da aikin ku kuma a biya kuɗin da ake biyan salarin albashin da ake biyan salarin mai digiri da digiri to akwai wannan program din CHG ne a Harvard to idan aka sa ko a university ko kuma a college na nawa da muke da shi aka sake fifi ta wannan hutun da za a taimakawa jama'a kowa ya zama da marmarin ATM ko in ya taimakawa yara a taimakawa kauye a zai zama mana da amfani dukkaninmu idan ilimin ya kafa haka.
To masu rawa ya kacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Farfesa Hawwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ta karrama gayyatanmu don ba da tata gudunmawa a matsayinta na masaniya a ɓangaren ilimi ga wannan sabon gwamnati a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari da sauran abokan aikin wanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. Sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia.
Tanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To yau za mu fara ne da sakon Abubakar Lawar gidan Dan Maye a Jargaba wanda ya ce hakika matakin da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya dauka na goyawa shugaban kasa Muhammadu Buhari baya a wannan tafiya da za a yi ta shekara hudu to hakan yayi daidai daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya dawo mana da zaman lafiya mai dorewa ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Hakika duk wani shiri da ministocin tarayyar Turai za su yi domin rage kwararren ƴanci rani matakar ba ƙasashe masu tasowa za su tallafawa ba wannan shiri ba zai yi tasiri ba. Daga Aminu Dan Kaduna Amanawa. Sai kuma sakon Abdul Malik Sa'idu mai biredi tashar Bagugu Sau wanda ke salamu alaikum muryar Amurka. Ya kamata ƴan majalisin ƙasar mu Najeriya da za su koma aiki gobe su fara mai da hankali ne akan matsalolin ƙasar ba wai sabon lale game da zaben ƙananan shugabannin majalisu ba. Sai kuma sakon Salihu Isa Fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya wanda ke salamu alaikum VOA Hausa. Ziyarar da shugaban majalisa Bukola Saraki ya kai wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Chief Olusegun Obasanjo bai zo mana da mamaki ba domin duk ɗan Juma ne da ɗan Jummai ma'ana duk NBDP ne. Shi kuma Alhaji Umar Fore Bagasho Ciwaye muna taya mai girma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari murnar komawarsa a Aso Rock. Allah ya sa alheri da nisan kwana masu yawa masu albarka amin. Da ƙarshe sai sakon Garba Boroka mai hoto gumi wanda ya ce ina yin gargadi ga duk ƴan majalisun tarayyar Najeriya da cewa duk wanda muka gano ana haɗa kai da shi domin yi wa Buhari zagon ƙasa akan ƙoƙarinsa na kawo canji to za mu yi masa kiran yi.
To madalla yanzu kuma ga sahaba Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya.
Amurka Ashton Carter ya faɗa yau Litinin cewa Amurka ba ta da sha'awar a koma zaman doya da manja ko fara wata sabuwar rigima da ƙasar Rasha. Mayakan Taliban ɗauke da mugun makamai sun kai hari kan majalisar dokokin Afghanistan a birnin Kabul harin da ya haɗa da ƙunar baƙin wake fashe-fashe da kuma harbi da bindigogi a wajen majalisar yayin da wakilai suke ciki suke aiki. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka ba ta kawar da matsalar bambancin launin fata da take fuskanta ba. Yau Litinin jama'ai daga ƙasashe 19 masu amfani da kuɗin euro suna gudanar da shawarwari dangane da ƙasar Girka yunkuri da suke na ganin ƙasar ba ta kasa biyan basussuka da suke kanta a ƙarshen wannan wata ba. Firaministan Girka Alexis Tsipras yana gudanar da shawarwari a birnin Brussels tare da shugabannin asusun ba da lamuni na duniya wato IMF da babban bankin Turai da kuma na ƙungiyar tarayyar Turai bayan da ya bayyana wani daftari na yarjejeniya da ya kira mai amfani da zai gano bakin zarin. Shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya faɗa yau Litinin cewa sassan biyu suna ƙara samun fahimtar juna.
To masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma cin anjima za mu sake dawowa daki da wani sabon shirin da ikon Allah. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da kuka ji yanzu-yanzun nan da Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da kuma injiniyanmu ne Mr. Keith Holmes. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC amma yanzu ga shirin yau da gobe.